يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. شبر الأدين المسلمين تدار الإسلام ولكي شاكو ميلان بأي شاشدة لو شوفين كومبلس دورة درانة باونا ونتي كاسور ونتي Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku da kammalan tafsirin wa'azi motar Ramadana na shekarar Hijira 1433 wanda Dr. Sani Umar Rijel Lemo ya gabatar a garin Bauchi. Sheikh Bismillah.
Daga hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها يوم وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله تعالى بوديا بس نئم منسا والنباس دئياتا نئم المسلم نئم الرأيوة نئم اللافية دا الله تعالى يمنى sannan kuma ga ni'ima ta wannan watan Ramadan da Allah ta'ala ya nuna mana shi lafiya, sannan kuma ga wata ni'imar ta hada mu a wannan guri a wannan masallaci mai albarka. Waɗannan duk ni'imomi ne masu yawa wanda ba za mu iya lissafa su ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Muna yi wa Allah ta'ala godiya bisa ga waɗannan ni'imomi da ya yi mana da waɗanda zai yi mana nan gaba. Wannan tafsiri insha Allah a cikin waɗannan kwanaki masu albarka za mu yi karatu a cikin ayoyin da suka sawwaka a littafi mai tsarki a cikin suratul Nahl. Wannan tafsiri a dori ne akan abinda aka sani Sheikh Jafar Mahmud Alim shi ya fara yin sa a garin Maiduguri da jihar Bauchi. Har Allah ta'ala ya karɓi ransa, muna fatan Allah ta'ala ya karɓi shahadarsa. Sannan kuma na dora bayan shekara 14 yana yi, muka dora muka ci gaba har zuwa shekara ta 2010, tun daga shekara ta 2007-2009 har zuwa da 10 shekara 4. Sannan kuma Allah ta'ala ya nufa a waccan shekarar da ta gabata ba mu samu mun yi ba, amma Ubangiji ta'ala sai ya nufi wannan shekara za mu yi shi ne a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. Kuma babu bambanci tsakanin Maiduguri da Bauchi da Kano da Katsina da Sokoto da Zamfara da dukkanin garuruwan musulmi. Duk inda musulmi suke abu ɗaya ne. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سواء هذا مو الأمة أيتي أبو ديني إنسياتي مأوريس كتايا سواء هذا بابو مبنشي أفار أبو أكانو أكار ساشي أبوشي كو أفار أشي أكتنا أكار ساشي أزنفرا دك مو يموني مكي كايم أبين داك إيش أنام za a ji shi a Kano, za a ji shi a Katsina, za a ji shi a Sokoto, za a ji shi a Borno, za a ji shi a duk sauran garuruwa har ma kasashen da suke makotaka da mu. Saboda duk abu ɗaya ne, kawai dai dan matsawa ne kaɗan daga nan a matsa can, kuma yadda Bahaushe yake cewa mai rai ba ka raba shi da motsi. To haka Allah ta'ala ya kaddara a wannan shekarar ta 2012 ko kuma shekarar Hijira ta 1433 za mu yi wannan karatun a wannan masallaci mai tarin albarka, masallaci wanda ba wannan ne karan farko da na shigo shi ba. Mun sha zama a wannan masallaci mai darussa tun shekaru ma da suka wuce da yawa, kuma nan da watanni kaɗan da suka wuce baya mun haɗu a wannan masallaci mun yi darussa a cikin Alfiyatu Suyuti. Don haka ba tare da mun ci lokaci da yawa ba za mu yi karatu a cikin suratul Nahl kamar yadda muka faɗa daga farkon sura. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda ya zo daidai da 20 ko ga watan 7 meladiya ta 2012. Muna tare da Allah suna cikakke
Abubakar Muhammad Ibrahim.
Muna tare da Mallam Abubakar Muhammad Ibrahim wanda fuska ce ba boyayya gare ku ba, shi zai karanta mana abin da ya sawwaka na ayoyin da zamu fassara a wannan zama, da fatan Allah ya bamu dacewa. Bismillahir rahmanir
rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل. Haka aka kira wannan sura da wannan suna, Suratul Nahl, saboda a cikin ta Allah ta'ala yayi maganar An-Nahl. An-Nahl shine kudan zuma. Allah ya kira wannan da surar kudan zuma saboda a ciki ne kawai wannan suna na An-Nahl ya zo cikin Al-Qur'ani gaba daya. Saboda haka sai Ubangiji ya zabi wannan suna, wannan kalma da ita ce sunan wannan sura. Ayat da take cewa wa a'rabuka ila an-nahl an tasdini min al-jibali buyutan wa mimma ya'rushun wa min ash-shajari buyutan wa mimma ya'rushun. Wannan aya ita ce ta zo da sunan an-nahl, ita ce kuma aya ɗaya tilo, ko kuma in ce aya ɗaya tilo ce ta kunshi wannan suna. Bayan wannan ana kiranta da suratul ni'am. Suratul ni'am wato surar ni'imomi, domin a cikinta Allah ta'ala ya ambaci ni'imomi da dama da yawa ɗan adam, daga halittar sammai da ƙasa, ni'imomin da suke sama da wanda suke ƙasa da wanda suke halittar a shi kansa ɗan adam, da abinda Allah ta'ala ya azurta shi da shi na hankali, da kuma abinda Allah ta'ala ya bashi wanda zai ci ya sha, da kuma dabbobin ni'ima da Ubangiji ta'ala ya hore wa ɗan adam, wanda a ciki zai samu abincin da zai ci, ya samu abinda zai yi sutura, ya kuma hau. Waɗannan ni'imomi masu yawa da Ubangiji ya ambata a cikin wannan sura, ta sanya wasu suka kira wani suratul ni'am. Amma dai abinda yake a cikin littattafan, a cikin masahib da kuma littattafan tafsiri da littattafan sunna, gaba ɗaya abinda ake kiranta da shi shine suratul Nahl. Wannan sura ce makkiya, wato sura ce da aka saukar da ita kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina. Wannan shine maganar mafi yawan malamai, jumhur kusan abinda kowa yake faɗa kenan, cewa wannan sura ce makkiya, kuma ita ce riwaya da aka yi daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Zubair radiyallahu ta'ala anhuma. Wasu malamai sun ce banda ayoyi uku na ƙarshe, wasu malamai suna cewa ayoyi ne da aka saukar da su a Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama an gama yakin Uhud, zai koma gida bayan an kashe baffansa Hamza da sauran musulmi, da wasu musulmi, kuma aka yi gunduwa da wani bangare na gaɓoɓinsu, wanda ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci alwashin cewa shi ma duk sanda Allah ya bashi nasara akan kafirai, to shi ma zai rama abinda aka yi ga dan uwansa da kuma wasu daga cikin musulmi. To shine Allah ta'ala ya saukar da ayoyin ƙarshe na wannan sura. In aqamtum fa'aqidu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin wasbiru wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alayhim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Wadannan ayoyi guda uku dukkaninsu suna lallashin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne da ya yi haƙuri akan abin da aka yi masa, wanda kuma kun ga suna da alaka da abin da yayi alwashin zai yi yace alkawarin zai bi cewa zai yi ramuwa Allah ce in akamtum fa akulu muslima wa kuntum bi to kaga waɗannan ayoyi sun sauka kenan a bayan hijira saboda madaniya ne to banda su akwai wasu ra'ayukan da wasu malamai suke fada cewa aya farko har zuwa aya ta 40 makkiya ce amma daga kan aya ta 41 har zuwa ƙarshen sura madaniya ne daga kan inda Allah yake cewa allazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu yadubawi annahu fid dunya hasana wal ajru al akhirati akbar law kanu ya'lamu kace wannan aya daga kan ta har zuwa ƙarshen surar ayoyi ne madaniya wato a madina aka saukar da su amma dai abinda yafi shahara ko kuma malamai suka fi ambato shine cewa sura ce makkiya in banda waɗannan ayoyi uku na ƙarshe waɗanda suke magana akan wani abu da ya faru bayan yakin Uhud wannan sura ta sauka bayan suratul anbiya bayan saukar da suratul anbiya gabanin saukar da suratul alif lam sajdah a dan tsakankanin nan ta sauka a bisa lissafin Jabir ibn Zaid wannan sura ita ce sura ta 72 a jerin gwanan saukar surori na alkur'ani mai tsarki kuma adadin ayoyinta 128 ne abinda wannan sura take karantarwa shine irin abinda sauran surori da Allah ta'ala ya saukar a Makka suke karantarwa suna magana ne akan manya-manyan matsaloli na aqida wanda kuma kun san wannan shine abinda surorin Makka suka fi ba da ƙarfi a kansu suka yi ta tattaunawa sha'anin aqida abinda ya shafi ɗayantakar Allah da cewa shi kadai ne ya cancanci a bauta masa kuma shi kadai ne wanda ya cancanci a nufe shi da dukkan wani abu na ibada domin shi ne shi kadai tilo ya yi halitta tun daga halittar sama har zuwa halittar ɗan adam har zuwa halittar abin da yake ƙasa da haka da Ubangiji shi ya yi su don haka shi kadai cancanta a bauta masa da kuma batun wahayi wanda kafirai a lokacin ake ta kai ruwa rana da su ana ta taɗa burza da su akan batun wahayi shin wahayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yi masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a wannan lokaci suna ta rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan to alqur'ani ya yi ta sauka domin ya tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yake faɗa na wahayi gaskiya ne kuma Allah ta'ala shi ya aiko shi da wannan wahayin ba shi ya naɗa kansa ba ba kuma wasu manyan gari ne suka naɗa shi a wannan matsayin ba Allah ta'ala shi ya naɗa shi a shi kuma abin da yake faɗa ɗin gaskiya ne to sura ta yi mu'aladar wannan ɓangare ta kawo hujjoji don su tabbatar da haka kamar yadda sura ta yi magana akan tashin alkiyama wanda shi ma kun san abin da aka yi ta gumurzu da ainihin su Abu Jahal da manyan kafiran Qurayshawa ƙananan shi a kan su yadda cewa bayan an mutu Allah ta'ala zai sake tare da wannan duniya ya raya ta a dawo a yi hisabi to wannan su ma suna ji kamar ba zai yiwu ba ya za a yi mutum ya mutu ya rijjige ya zama ƙashi ya zama ainihin ƙasa ya zama turbaya kuma a ce a sake halitta sai ya miƙe ya koma mutum kamar yadda yake da suna ga wannan hankalinsu ba zai karɓa ba to a nan ma surar ta yi ƙoƙarin wato bujiro da dalilai domin a gamsar da su akan gaskiyar hakan sannan bayan wannan akwai bayan waɗannan manya-manyan al'amura na aqida da surar ta yi magana akan su akwai wasu wanda abubuwa da su ma suna da alaƙa da aqida wanda surar ta yi magana akan su kamar alaƙar da take tsakanin addinin annabi Ibrahim da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wato addinin da annabi Ibrahim ya zo al-millatul hanifiyya shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani abin da su sun yarda cewa wani abu ne mai daraja domin sun yarda cewa annabi Ibrahim kakansu ne suna girmama shi to suna girmama abinda annabi Ibrahim ya zo da shi ga Ka'aba nan tare da su suna yin tawafi suna girmama ta duk da cewa sun cakuɗa abin sun gauraya shi da sha'anin shirka to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato dori ne ƙari ne akan abinda annabi Ibrahim ya zo da shi na tauhidi saboda haka ba wani abu da su ya zo da shi sabo ba to surar ta fito da alaƙar da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda ta yi magana akan irada ta Ubangiji da kuma irada ta ɗan adam iradar Ubangiji shine a bauta masa shi kadai kada a bauta ma wani ba shi ba a kawai shi dukkan wani abin da yake shirka ne ko saban Allah ko kaucewa hanya irada da adam kuma ubangiji ya ba shi cikakken zabi ya zabi wannan ko ya zabi wannan inda ya ga dama ya zaba illa iyaka dai ya san sakamakon kowane zabi da yayi in yayi kyakkyawan zabi ya samu kyakkyawan sakamako in kuma mummunan zabi yayi ya gamu da mummunan sakamako sauraka kissar ta yi magana akan imani ta yi magana akan kafirci ta yi magana akan shari'a ta yi magana akan bata sauraka akwai wanda za su zabi imani su zama mu'mini akwai wanda za su zabi kafirci su zama kafirai akwai wanda za su zabi shari'a su zama shiryayyu akwai kuma wanda su bata za su zaba don su zama batattu sauraka iradar ubangiji shine iradar sa diniya shar'iyya ita ce imani da kuma shari'a wacce kuma irada kauniya wacce abinda dan adam ya ga dama ya zaba wa kansa to ita ce kafirci da kuma bata sannan a kissar tayi magana akan aikin manzanni wato sura tayi magana akan aikin manzanni abinda manzanni suka zo da shi na shari'a da kuma yadda mutanen su suka yi ta ƙaryata su kuma da sakamakon da ya biyo baya ga waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka ƙaryata kowanne da irin sakamakon da Allah ta'ala ya nuna mishi tun a nan duniya kamar yadda surar ta taɓo maganar hijira da kuma fitintunu da suka yi ta samun musulmi kafin su yi hijira saboda sun ce sun yi imani da Allah suka yi ta gamuwa da abubuwa na tashin hankali da ɓacin rai iri-iri nan ma surar ta yi tsokaci akan wannan kamar yadda bayan maganar aqida kuma surar ta taɓo maganar abinda ya shafi kyakkyawan zamantakewa da halayya ta bil adama wacce ya kamata ya zama a kanta kamar abin da ya shafi adalci kamar da abin da ya shafi ihsani kamar abin da ya shafi ciyarwa da abin da ya shafi cika alkawari da abin da ya shafi kyawawan halayya waɗanda a ka'idar musulunci ana gina kyawawan halayya ne akan aqida mai kyau wato halaye na kwarai ba za su samu ba sai in akwai aqida mai kyau idan duk yadda mutum ya kai ya kyautata halayyarsa idan ba ya da tushe mai kyau wato babu aqida mai kyau to halayyar za ta an samu matsala kuma ƙarshe ko da ya yi wasu abubuwa wanda za ka ce masu kyau ne da ya kamata ɗan adam ya yi to za ka samu waɗannan abubuwa ba za su amfane shi lahira ba saboda ba a gina su akan aqida ba don haka sai surar ta yi magana akan aqida sai kuma ta haɗa da magana akan abin da ya shafi zamantakewa da halayya da ɗabi'u masu kyau don a san cewa mai cin gajiyar ɗabi'a mai kyau ko halayya mai kyau a ranar gobe kiyama shi ne wanda ya gyara aqidarsa ya je wa Allah da kyakkyawar aqida to banda waɗannan akwai abubuwa da surar duk ta yi magana a kansu wanda amma dai a jumlace a dunkule waɗannan su ne abinda za ka iya cewa surar ta taɓo don haka surar ta yi magana a kan irin abinda ayoyin a surorin madina suka surorin makka suka riƙa magana a kansa na aqida ubangiji ta'ala ya buɗe wannan sura da faɗarsa a ta amurullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun a ta amurullahi al'amarin Allah fa ya zo fala tasta'jiluhu don ka ku gaggauto da shi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki Allah ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka gabarin abinda suke haɗa shi da shi na shirka wato ubangiji ya buɗe wannan sura da a ta amurullahi sura da suke gabaninta ta kare da wa'amu da rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka suratul hijr ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka yaqinin nan kuma shine mutuwa shine abinda in ya zo wanda ma bai yarda akwai mutuwa ba dole ya yarda domin ga ta nan yanzu yana ganin ta gadangadan ya dalfafe ta saboda haka Allah ya ce kai ta bautar ubangijinka har mutuwa ta zo maka al-yaqin ana ana nufin mutuwa ba kamar yadda wasu ke to al-yaqin shine ka kai wani mataki da ba sai ka bauta wa Allah ba da za a yafe maka da bautar Allah wannan ba tani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-yaqin da mutuwa lokacin da Uthman ibn Maz'un ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma Uthman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbi amma Uthman yaqini ya zo maka daga ubangijinsa wato ya rasu to ubangiji ya yi magana a ƙarshen suratul hijr a wannan surar da ta fara sai ta fara da ata amrullahi al'amarin Allah ya zo wanda kamar yadda malamai suke cewa wanda duk ya mutu alƙiyama ta tsaya man mata faqad qamat qiyamatuhu, indai mutun ya mutu to shi alkiyamarsa ta tsaya, tunda shikenan sun yi ban kwana da duniya, kuma babu sauran dawowa ya shuka wani abu, abinda ya shuka shi zai girba. Don haka shi kamar alkiyamarsa ta tsaya ne. Don haka suke kiranta alkiyamatu sura, wato kankanuwar kiyama filan, wato mutuwa alkiyama ce amma kankanuwa, domin babba alkiyama din wannan ta wuce gaban yadda zaka siffanta ta, sai dai ka bari sai ta zo kuma kawai ka ganta. To bayan an gama, ya gama ya rufe da maganar alkiyama babba, sai aka bude da babban magana kuma a ta'amurullahi, al'amarin Allah fa ya zo. Saboda kasancewar kamar yadda muka faɗa, wannan sura mafi yawan abinda sura ta tattauna a kansa shine batun tsawatarwa mushrikai game da shirka, cewa su bar shirka da duk abinda yake da dangantaka da shirka, su ga sun kaurace masa, da kuma yi musu gargaɗi da jan kunne akan irin abinda zai iya samun su na mummunan ƙarshe, mummunan sakamako a dalilin shirka su. Kuma alƙiyamar nan akwai azaba, ko Allah bai muku azaba a nan ba, ko na ganin kamar kun sha to ba ku sha ba. Duk ranar da alƙiyama ta zo, ta yi ta magana akan wannan, wanda wannan magana akan ranar alƙiyama wanda za ta zama ita ce take rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya, wanda kuma ita ce za ta karya dukkan wani abu da waɗannan mutane suke ji da shi na alfahari, ko suke ji da shi na mulki. In alƙiyama ya zo, duk wannan abin zai kau. Kuma sai suke ganin cewa to gashi lokaci yana ta tafiya, su ba su ga alƙiyamar nan ta zo ba. Anya wannan ba yana nuna cewa abinda ake gaya musu kawai goge ne ba, ana dai kawai so a razana su ne, a firgita su, a tsorata su, a sa su bar abinda suka gada kakanni da iyaye da kakanni. Wannan ne kawai ake so, shi yasa ake ta musu magana alƙiyama, alƙiyama wuta da aljanna da kaza da kaza. To duk sanda aka jima alƙiyama bata zo ba, sai su ci gaba da nuna izgili ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma su rika kara sa shakka a cikin zukatan masu rauni, sai a ci gaba da sa musu shakka. To ai gashi abinda ake faɗa din gashi har yanzu, inda da gaskiya ne abin ya zo mana. Haka nan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu zai iya samun su na azaba, ko a nan duniya Allah ya jarrabe su da wata fitina, shi ma sai suke ganin kamar Annabi ba gaskiya yake faɗa musu ba, wato ƙarya yake gaya musu, ko kuma kawai tsorata su yake, kamar yadda kake za su ka tsorata yaron ka yana wani abu wanda kake so ya daina, ka ce ya bari ga dodo nan, kai din nan baka taɓa ganin dodo ba, an ce ka samo dodon nan ko ka nuna dodon nan, ba ka nuna shi ba. To amma dai shi yaro ya yarda cewa tunda har ka faɗi dodo to akwai dodo, saboda haka ya shi sai ya shiga bada jin tsoro abinda yake, sai ce ya daina saboda kar dodo ya kama shi. To sai suke ganin kamar to ko faɗar alƙiyama nan da ake gaya musu kamar an tsoro ta zuwa dodo ne, ba wani abu alƙiyama, gashi lokaci yana tafiya ba. Wasunsu suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ƙalubale, cewa in har gaskiya yake abinda yake gaya musu gaskiya ne, to a musu ruwan duwatsu mana tun daga nan, dan me za a bari sai ba sun je lahira. Wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يا الله تعالى ان wannan abin da yake fada gaskiya ne daga wajenka yake, to kai mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da wata azaba mai dadi. To wannan duk ba komai ya ja haka ba, illa jinkirin da suka ga an yi musu har zuwa wannan lokacin ba abin da ya same su. To shine sai wannan surar sai ta sauka, sai kuma aka bude ta da fi'ili madhi, kamar abun ma ya zo ya wuce, kamar an yi an gama, ata amrullahi, al'amarin Allah ya zo fa. Wato dan a nuna maka cewa abin nan ba makawa mai zuwa ne, kamar cire dukkan wani shakka daga zuciyarka, kamar an yi an gama, kamar yanda za ka ba wa wani mai himma umarni ya ce maka an gama, tare da cewa gashi a gabanka bai ko motsa ba, amma saboda ya ce ya nuna maka kira shakka abin nan an yi an gama, to fa wannan maganar Allah ce, wanda shi yake tsara komai, kuma ya riga ya gama tsarinsa, komai na Ubangiji ya riga ya tsara shi, ya rubuta shi, illa iyaka kawai lokacinsa ake jira, ba kuma wanda ya isa ya sa Ubangiji ya gaggauto da abu kafin lokacinsa. Saboda haka Allah ta'ala sai ya bude wannan da cewa ata amrullahi fala tastajilu, al'amarin Allah ya zo don haka ku daina gaggauto da shi. Ubangiji ta'ala a cikin alqur'ani a gurare da dama ya ambaci kusantowar alkiyama, yace alkiyama ta matso, iqtarabatis sa'a wanshaqqa alqamar iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ubangiji ya nuna musu cewa alkiyaman nan ta matso kusa, saboda haka lokacin ta kawai ake jira. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Ubangiji ya yi ta fadar wannan a cikin alqur'ani cewa alkiyamar kusa take, duk abinda kuma zai zo to kamar ya zo ne, musamman ma wanda Ubangiji ta'ala ya riga ya wa lokaci, lokacin kawai ake jira, idan lokacin yayi to kuma za a ganshi ya wakana. Don haka Allah ce fala tasta'jilu, don haka kada ku gaggauto shi, ma'anar kada ku gaggauto wannan abun, ku ce yanzu-yanzun nan kuke san shi, kamar yadda kafirai suka nemo a kawo musu azabar yanzu-yanzun nan, in gaskiya ce, tare da cewa Allah ya sanya mata lokaci sai lokacin ya zo, su ba su isa su sa Allah ya abin da ba shi ya tsara ba, ya riga ya ce ga lokacin da za ta zo, sanda kuma za ta zo musu ba zata za ta yi musu, abin da duk zai maka ba zata to ya fi ƙarfinka, duk abin da zai maka ba zata ya fi ƙarfinka, ba yadda za ka yi da shi, abin da zai ce da shi zai a ce da kai ka shirya ne shine za ka iya ganin watakila watakila akwai wani shiri da za ka iya yi, to amma abin ba zata zai zo maka, ba zata din nan a gurin Allah ya san lokacin, ya san sanda za ta zo. Wa yasta'jilunaka bil azab wa laula ajalun musamman لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وبنجي شي سنة غغوتو مكة لشأن العذاب. شو أكاو موسى عذاب أكاو موسى. الله شو ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. بعدن أجل إن وبنجي يرى دا يسابع يأي ديشي. تو العذاب تازو موسى. الله شو ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. كما دل لي حق تبس. حقيقة وانا عذاب ذات زو موسى لوك شند بسني. لوك شند باسا ذاتو باسا أماني. sannan za ta auka musu, don haka gaggawan mai suke yi, suna gaggawa azaba ne tana nan, Ubangiji ya tanade ta, ba kafirci za su yi ba su ci gaba da kafircinsu, akwai ranar kin dillanci. Yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin, suna gaggauto maka da azaba, wato suna gaggautowa cewa azaba ta zo maka, ta zo musu, to su sani jahannama tana nan, tana kewaye da kafirai, Ubangiji ya tanade ta, jira ake yi kawai tanzo, duk wanda zai yi wato zai ci a gaggauto da abu, shi yanzu yana dorkin ma abin ya faru na azamar Allah ko alkiyaman ma ta tashi, maga duk abin da zai faru ya faru, to wani alama ce ta cewa ba mumini bane. Mumini sai dai ji tsoron abin da zai faru, mumini tsoro yake ji in kiyaman nan ta tashi yaya zai kasance, abin da yayi na alkhairi ya karbi gurin Ubangiji ko bai karbi ba, wannan shi ne abin da mumini yake ji, amma ɗabi'ar kafiri shi ba wannan ne a gabansa ba, don yana ganin abin ba gaskiya ba ne, kawai goge ne, kawai ana cika mutane fuska ne ake gaya musu wannan, to amma ran da zai gani ran da zai raina a zakinta, ran da zai fahimci cewa ya yi kuri, ran da zai nadama radamar da ba za ta amfane shi ba. Yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha wallazina amanu mushfiquna minha. Allah ya ce waɗanda ba su yi imani da alkiyama ba su suke neman alkiyamar ta zo, su suke gaggautota, amma waɗanda suka yi imani a tsorace suke, suna cikin tsoro yaya za ta kasance. Allah ya ce fala tasta'jiluhu, wannan zamir zai iya komawa ga abinda Ubangiji ya faɗa na ata amrullah, shine alkiyama din. Fala tasta'jiluhu ma'ana kada ku gaggauto shi, wato ita wannan alkiyama din zamirin zai iya komawa ga amrullahi da Ubangiji ya faɗa, wanda yake nufin alkiyama da shi, zai kuma iya komawa ga shi Ubangiji wanda aka faɗa a cikin siyakin ata amrullahi. Fala tasta'jiluhu ai fala tasta'jilullah, kada ku yi wa Allah gaggawa, kada ku riƙa yi wa Allah garaji, kuna neman ya gaggauto, ba a yi wa Allah haka. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun, Allah ce zan nuna muku ayoyina, kaga ku daina mun garaji, ku daina rawar jiki, ku daina kankanba, lokacin in yayi za ku gani. Ubangiji ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, sarki Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka daga abinda suke haɗa shi da shi, wato anan kamar wato da farko suna ganin yaushe ne alkiyama in gaskiya ce ta zo mana Allah ya ba su ansa kamar ta zo ne Allah ce ata'amurullah alkiyama kamar ta zo ne da su ne daga zama to kamar su nuna to in ta zo akwai waɗanda muke bautawa za su tsaya mana muna hada Allah muna bautar wasu abubuwa kuma waɗannan abubuwa da muke bautawa za su zamo mana masu ceto masu ceton mu a gurin Allah ya ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su matsar da mu kusa da Allah su sa mu zama na kusa da Allah suna bauta musu yaquluna haula shufa'auna illa Allah suna cewa waɗannan su za su tsaya mana su cece mu a gurin Allah to duk wanda za a sanya shi shariki ga Ubangiji Ubangiji ya tsarkaka daga wannan ya tsarkaka da dukkan abin da yake shariki ne duk abin da za a ce tarayya yake da Ubangiji Allah ya tsarkaka daga wannan saboda Ubangiji ya fi karfin ya fi gaban ya riki wani shariki wanda har zai ce zai tsayawa mutum ya hana Ubangiji yin abin da ya ga dama wannan ba zai yi ba shi yasa Ubangiji ya ce rufe da wannan subhanahu wata'ala amma yushrikun kuma karshen wannan ayar sai yake nuna daman ashe maganar da ake anan da wanda ake magana da su ba musulmi bane karshen ayar sai take nuna wanda ake magana da su ba musulmi bane domin akwai tattaunawa ta malami cewa wannan falatus ta'jiluhu din musulmi kawai ko kafirai kawai ko kafirai da musulmi ake nufi kuma karshen ayar sai ya raba gaddama domin karshen ayar an rufe shi da tsarkake Ubangiji daga dukkan wata tawaya da kuma abinda suke hada Allah da shi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sanna Allah ce yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun yunazzilu almalaikata birruhi yana saukar da mala'iku tare da ruhi min amrihi na daga al'amarin sa ala man yasha'u min ibadihi abisa wanda yaso daga cikin bayansa an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun yi gargadi babu abin bauta da gaskiya sai ni don haka ku ji tsoro na wato anan kuma Ubangiji ta'ala sai bayan an tabbatar da batun alkiyama da cewa wani abu ne wanda babu kokonto yana zuwa sai kuma batun gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake gaya wa mutane na shi annabi ne gaskiya ne ba wani abu bane da ya shace da yake shaci fada a cikin sa ba wai shi yake kira abin ba a gaskiya ne abin da yake fada wannan abin daga Allah yake wa ya aiko mala'iku ya aiko ko mala'ika ya aiko shine jibril yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi malamai suka ce almalaika anan ana nufin jibril kuma an yi jam'in sa domin a nuna shine shugaba a cikin mala'iku duka don haka Allah ta'ala ya ambace shi da sunan mala'ika amma wanda yake saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah yake aiko shi da alqur'ani ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam shine jibril kamar yadda Allah ya ce innahu latanzilun min rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan al-arabiy mubin don haka Ubangiji ta'ala yana aiko jibril ne da alqur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne ashe al-mala'ika anan ana nufin ana nufin jibril alayhi salam asiga a ka'ida ta larabawa sukan yi amfani da jam'i domin girmamawa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga duk siga ce ta jam'i amma anan siga ce dan girmama Ubangiji don haka aka kawo ta da wannan siga din kamar inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul mubarak kaga duk yazo da siga ta jam'i amma ba jam'in ake nufi ba Allah ta'ala daya tilo kwalci ake nufi da waɗannan ayoyi saboda haka anan ma mala'iku ana nufin jibril yunazzilu almalaikata birruhi ar-ruhu ana nufin wahayi ana nufin shiriya ana nufin gaskiya da Allah ta'ala yake aiko da mala'ika da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kirawo wahayi da ruhi domin shine yake raya dan adam shi yake raya zukata shi yake raya matattun zukata zuciyar dan adam matacciya ce idan babu shiriya ta Ubangiji a cikinta duk yadda mutum yake ganin shi mai rai ne shi mai lafiya ne matukar babu shiriya ta Ubangiji a tare da shi a zuciyarsa to wannan matacci ne أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها ويجي صفا توندا يكي بسبتا دشيوا متتشيني wanda kuma ya samu shiriya ta ubangiji ubangiji ya sifanta shi da cewa mai rai ne aw man kana maitan fa ahyaynahu yanzu ashe wanda yake da yake matacce muka raya shi da mai Allah ya raya shi shine da wahayi da shiriya da Allah ta'ala ya aika annabin sa da ita saboda haka ubangiji yana kiran shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da ruhi saboda dukkan mutumin da baya tattare da wannan shiriya to matacce ne koda ka ganshi yana tafiya da kafafuwan sa koda ya fika lafiya matacce ne shi yasa ubangiji ya kirawo alqur'ani din ya kirawo hayyin da ruhi wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha ubangiji ta'ala yace wa kazalika auhayta wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin ruhi daga al'amarin mu kaga anan wahayi na ruhi shine wahayi na alqur'ani shi alqur'ani ruhi ne shine rayuwa shi yake raya dan adam daga mutuwa ta halaka domin abinda yake kansa idan baya bai dace da wannan wai ba to halaka ne mutuwa ne dan haka duniya ba za ta yi rai ba sai da wahayi shi yasa ubangiji ta'ala ya yi wa duniyar rahama ya aiko mata da annabawa har Allah ta'ala ya aiko da annabin karshe shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ya zama shine zai zo da wannan rahama da za ta raya duniya gaba daya وما ارسلناك الا رحمه للعالمين saboda idan duniya za ta saki wannan wahayin to za ta koma cikin halaka ne za ta koma cikin mutuwa ne za ta koma cikin lalacewa da balbalcewa don haka rike alqur'ani da aiki da shi shine rayuwar al'umma idan al'umma za ta saki alqur'ani to shikenan ta saki rayuwarta ta saki ruhinta kamar yadda ka san idan ruhi ya fita daga gangan jiki shikenan sai da kira mutun gawa duk matsayinsa duk girmansa sai dai a ce an kawo gawarsa shikenan ya tashi daga mutum ya koma gawa to haka dan adam yake dangane da haka zuciya take dangane da wahayi dangane da gaskiya duk zuciyar da babu gaskiya a cikin to matacciya ce ba za ta yi amfani ba don haka babu abinda zai raya al'umma sai abinda yake Allah ta'ala ya saukar da shi na wahayi na gaskiya a cikin littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yunzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ga wanda yaso daga bayan sa wannan kai martani ne ga su kafirai din wanda suke ganin dan menene sai annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba wa wahayin in gaskiya ne ai ya kamata su ma a ba su in gaskiya ne Allah ya ba su ma abinda ya ba wa sauran annabawa su rika yi wa Allah irin wannan suna ganin cewa inda gaskiya ne su me suka yi wa Allah da maza a ba su ba wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wato idan aya ta zo musu suka ga wata aya kwaro-kwaro da ya kamata su yi imani da ita sai su ba za su yi imani ba sai su ba an ba su irin abinda aka ba wa manzanni abinda aka ba wa manzanni wanda suke so a ba su shine manzanci wato su ma a nada su manzannin mana dan menene sai wani da wani aka zaba Allah ce Allahu ya a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin inda ya kamata ya aje manzancin sa ba kowane Tom and Jerry bane Allah ta'ala yake ba manzanci sai wanda Allah ta'ala ya zaba sai wanda ya abin nan ya fifita shi a cikin bayi shi yake ba manzanci Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas ubangiji shi yake zabo manzanni daga cikin mutane daga cikin mala'iku shi yake zabo ko manzanni daga cikin mutane ashe kaga manzanci zabin Allah ne zabe ne da ubangiji yake yanzu ba wanda yake kawo kansa bai ce a nada ne manzo ko a ce yayi wani aiki tukuru da Allah zai ce kai zo ka cancanci in baka manzanci kamar yadda wasu za su ga cewa ya kamata idan suka yi wani aiki to ubangiji ta'ala ya ba su wata karama akwai wanda za su ga cewa to sun dade suna ibada sun dade suna sallah sun dade suna tasbihi suna azumi to ya kamata a ce suna da karama don haka in suka rasa karamar kuma sai su shiga wayo addini makarkashiya wanda kuma ba haka bane wannan duk abin da kai na bautar Allah kanka kaiwa ba Allah kaiwa ba kayi Allah zai baka ladanta zai biya ka zai ma biya ka fiye da yadda kai na farko kai ba za ka biya ubangiji ba ko me kai masa ba abinda za ka yi ka biya ubangiji bil ɗaya in yi maka na halittar da ya maka da ni'imar da ya maka baka ibiyan sa ba to bare ya maka bilabilai to zan haka abinda duk za ka yi sai dai karamcin sa kawai da rahmat sa da falalar sa kawai shi ya maka kuma in ya tashi maka dan ya nuna maka shi shine sai ya maka wanda ya fi naka lil ladina ahsanul husna wanda yake jin larabci ya san me al husna al husna af'alu tafdil nina al hasana wato lil ladina ahsanu wanda suka yi aiki mai kyau suna da sakamako al husna wato mafi kyau na aikin da suka yi wa ziyada hadda ma kai saboda haka ubangiji shi yake zaben wanda ya so ya ba su manzan ya ba shi manzanci amma a rika ganin cewa dan menene ba a aiko wani da wani ba ga matsayinsa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim allati hum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattaqida ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika ubangiji yace suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me ya hana alqur'anin ba za a saukarwa da wani babban mutum ba ko a Makka ko a Taifa me yasa sai wannan da muka sani kiwon dabbobi yake ya tsira a zaba ga shugabannin al'umma ba za a ba su shugabancin ba Allah ta'ala ya nuna musu ba haka bane ai a cikin rayuwa ma yanzu suna ganin fifiko a tsakanin wannan ya zama mai kudi wancan ya zama mai wani su suka zaba ma wannan ya zama mai kudi wancan ya zama ko wanda ya zama mai shugabanci wannan ai ba su suka zaba wa kansu haka ba in mutum shike zaba wa kansa haka shikenan kowa ma ba zai zaba kansa haka ba sai ya zaba kansa to amma ubangiji sai yayi su hawa yace ya sanya sashin su yafi sashi daraja wato matsayi warafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyattaqina ba'dakum ba'dan sukhriya saboda haka ubangiji shi yake wannan ba aikin mutane bane amma a rika cewa to ya za a iya zama manzo kuma duk abin da muke yana ne mali hada rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq laula unzil alayhi malak fa yakunu ma'ahu nazira aw taqawu aw yulqa ilayhi kanz aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura shi ya yana manzo kuma muga yana cin abinci kuma yana tafiya a kasuwanni wato ya kamata in manzo ne ya zama na baya ci baya sha wato zama mala'ika wa qalu laula unzila alayhi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alayhi ma yajlis sauraka koda mala'ikan aka aiko za su kuma rikicewa tunda in zai zo da surar mutum ne za su ce su ba su yadda ba shi mutum ne in kuma ya zo da surar mala'ika ai ba zama laqudiya al-amru thumma la yunzarun ko aljani ne ya bayyana ba ka iya tsayawa bare mala'ika to kaga za a yi ta shiga da kici ne ko dai ya zo a tsoron mala'ika suke so ya za su zauna gaban wannan mala'ika zai mutuwa su ba za su iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika sau ɗaya sai da ya suma to bare kai dan sugulutu da kai ko aljani baka iya jurewa gani bare ka jurewa mala'ika shi yasa Allah ce da dai ku mala'iku ne sai ai ko ku mala'ika law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna law kana يمشون في الملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا دا ملائكون شكي تبيع دولا كتا شكي نسي ألا يقوم سو ملائكة كمسو فما قوة يقوم سا دائر الناش أما رد هكا كافره بس فهيشه كما لتساء من جيجي هكا ما جاء بشرا منا واحدا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعف متون قوية لا باين متون يقوم لك شكيم يقوم شكي wato suna ga matsalolin sun yawa gashi mutum gashi a cikin mu kuma kwaya daya kuma sannan mu bi shi kace in muka yaka mun bace kuma mun zama hukata to shi ne Allah ya ma su martani ce mu eh dama ba hukata ne innal mujrimina fi dhalal wa su'ub suna cikin batan dama suna cikin hauka to shi ne Allah ta'ala yake cewa yunazzilu al mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi yana saukarwa ga wanda ya so ba ga wanda su suka so ba ga wanda ubangiji ya so daga cikin bayinsa abinda mala'ikun nan suke fada an anziru, abinda manzannin nan suke fada ko manzan ne yake fada, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, cewa ku yi gargadi babu abun bauta da gaskiya sai ni, dan haka ni kadai za ku ji tsoro na. Wato wannan shine jigon abinda aka aiko da dukkanin annabawa da Allah ta'ala ya aiko a doran kasa, ya aiko su ne da batun a kakkabe bautar wani Allah, a bautawa Allah shi kadai, a bar fifita umarnin wani Allah akan umarnin Allah, duk abinda ya saba wa Allah a bar shi a rike na Allah. Wannan shine jigon sakon da Allah ta'ala ya aiko da kowane annabi da shi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut, kowace al'umma mun aiko mata da manzo, manzon ne yana gaya musu cewa an i'budu Allah wajtanibut taghut, ku bauta wa Allah ku nisanci abinda duk ake bautawa ba Allah ba. Wannan shine jigon abinda Allah ta'ala ya aiko da annabawa da su duka. Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa khalaqas samawati wal arda bil haqq, ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi, da gaskiya. Wato wannan hujjoji ne Ubangiji zai ci gaba da kawowa don tabbatar da uluhiyarsa. Waccan ayar da ta gabata tana magana akan gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah, kuma wahayi aka yi masa ba kage yake ba, kuma Allah ta'ala shi ya zabe shi ya bashi annabcin, don haka ba ku za ku zabe shi ba, bare ku ce wani ya kamata a bawa ba shi ba, Allah ta'ala ya zabe shi, don haka abin da yake ga muku gaskiya ne. Sannan abin nan da ya zo muku da shi tauhidi ne, sannan sai Ubangiji kuma ya dawo domin tabbatar da uluhiyarsa, cewa shi kadai ne ya cancanta a bautawa. Saboda mai, saboda shi kadai ne wanda ya yi halitta, khalaqas samawati wal arda bil haqq, ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi, da gaskiya. Ta'ala amma yushrikun, ya ɗaukaka Allah ta'ala ya ɗaukaka gabanin abinda suke shirka da shi. A nan Ubangiji yana so nuna musu cewa shi ya cancanci a bauta masa ba waɗannan gumakan da suke bautawa ba, ba duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba, domin shi ya halicci sammai da ƙasa. Sammai ɗin nan yana daga cikin manya-manyan halittu da kuke gani, kuma kun tabbatar da cewa gumakan nan da kuke bautawa ko duk wani abu da kuke bauta ba Allah ba, ba su suka yi wannan gini na sammai da ƙasa ba, Allah shi ya halicce su, kuma ɗin nan ku shi ya halicce ku, duk wata halitta da kuke gani Ubangiji shi ya yi ta, ashe wanda ya halitta shi ya kamata a bautawa. Wato abin takaici ne ga wanda ya ni'imta ka, kuma ka riƙa gode wa wani wanda ba shi ba, shi kuma kana masa mutunci. Wannan shi ne abin da yake faruwa. Ubangiji ya muku ni'imomi manya-manya, daga cikin ni'imomin da ya muku akwai halittar sama da ƙasa, wanda manya-manyan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya wa ɗan adam, ya hore masa abin da yake sama da ƙasa. Wasakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min, Ubangiji ya hore muku abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk dan ku amfana. To kuma bayan wannan ni'ima da ya muku da wannan halittu manya-manya da ya yi saboda ku, kuma ku riƙa bauta ma wani ba shi, shi kuma ku riƙa masa butulci, to ana akwai butulcewa ni'imar Ubangiji. Shi yasa Ubangiji sai ya fara da ni'imar da ta fi kowace, ita ce ni'imar wahayi, ita ce Ubangiji ya fara da ita, yunazzilul mala'ikata birruhi, wannan ita ce ni'imar da ta fi kowace, da duk wata ni'imar da za a baka in ka rasa wannan ni'imar ka rasa ni'ima, wacce ni'ima ba za ta amfane ka ba. Bayan ta sai kuma ya kawo wata ni'imar har ila yau daga cikin ni'imominsa, shine khalaqas samawati wal arda bil haqq, ni'imar halittar sammai da halittar ƙasa. To wanda zai yi wannan, dan menene za a hada wani da shi wajen bauta mana? Shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, i'budu rabbakum, ku bauta wa ubangijinku. Me yasa za ku bauta mishi? Saboda shi ne ya halicce ku, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, shi ya halicce ku, shi ya halicce waɗanda suka gabanin ku, don haka shi ya cancanta ku bauta. Afa man yakhluqu kaman la yakhluq, wanda yanzu zai yi halitta zai zama ɗaya da wanda ba zai yi halitta ba? Saboda haka Ubangiji ta'ala yana hujja ayoyi da yawa da halittar da ya yi akan cewa shi kadai ne ya cancanci a bauta masa. Hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin, Ubangiji ya ce waɗannan duk halittun Allah ne, ku nuna mun abinda waɗancan da kuke bautawa suka halitta. Ashe tunda ba za su iya halittar komai ba, bai kamata ku bauta musu ba. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وبنجي يجي كبامل أبارك أبنى نكوكي بوتابا ألاما أروني ماذا خلقوا من الأرض كلونا أدولا أسامي سكها للتا ما أبنى سكها للتا كوكما أعدسوا أكا هلتا سما a wani littafi a wace aya a wani nassi kuka gani ku kawo babu ashe ubangiji da yayi halitta shi kadai ya kamata a bautawa kuma bai kamata a hada shi da wani ba shi yasa ubangiji ya fara kawo wannan hujja domin ta tabbatar da dayan takarsa a uluhiyarsa a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun za su rika hada Allah da wani wanda bai halicci komai ba shi shine aka halitta saboda haka a sheke nan duk wanda ya yadda cewa Allah shi ya halitta shi ya halicci sama da ƙasa wanda duk waɗanda alqur'ani yake magana da su a lokacin babu mai inkara naka duk kafiran nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tago ruzu da su babu wanda yake inkarin cewa Allah shi ya yi shi shi ya sama shi ya ƙasa ba sa inkarin wannan to tunda har sun yadda shi ya sama shi ya ƙasa dan me za su dauko wasu gumaka da su suka sassaka su da su kuma da abin da suke sassakawa da Allah ya yi su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da aikin da kuke duk Allah ne ya halicce ku kuma ku zo kuna bauta ma wannan halittar ba Allah ba am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la yuqin lace ba daga babu aka yi ku ne akwai wanda ya yi ku ba babu ce ta yi ku ba ba kuma daga babu kuke ba tunda kun yadda ba babu ce don babu ba za ta yi akwai ba akwai kenan wanda ya yi ku to dan menene za ku bauta ma wani shi yasa sai ya rufe ayat ta'ala amma yushriku Allah ta'ala ya daukaka gabarin abinda suke hada shi da shi don haka dukkan wani abinda za ku hada Allah da shi to ubangiji ya daukaka daga wannan abu to wannan hujja ta farko daga cikin hujjojin da ubangiji zai ci gaba da zayyanawa a cikin wannan sura wanda kuma har ila yau a ciki akwai bayanin ni'imomin Allah da yawa dan adam domin cikin hujjojin kuma akwai bayanin ni'ima duk abinda ubangiji zai amfada zai ambata a cikin ayoyin da za su zo nan gaba a cikin wannan sura hujjoji ne akan wahadaniyar uluhiyarsa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa kar a yarda a bauta wani ba shi ba sannan kuma a cikin su akwai bayanin ni'imomin da Allah ya wa dan adam cewa waɗannan abubuwan kuma ni'imomi ne da Allah ta'ala ya halitta wa dan adam don ya more rayuwarsa to tunda Allah ya yi masa wannan ni'imomin bai kamata ya masa butulci ba ya dauki haƙƙinsa ya ba mu wani wannan shi yake nuna girman tauhidi wanda shi ne jigon da awar dukkan wasu annabawa da waɗanda suke bin tafarkin annabawa shi ne taukira zuwa ga tauhidi domin kaucewa tauhidi shi ne taɓarɓarewar rayuwa gaba ɗaya babu kuma abin da zai ginu sai akan tauhidi wannan shi ne dalilin da ya sa da'awar ahlus sunna ake gina ta akan tauhidi da farko at-tauhidu awwalan farko a fara tsantsanta bauta ga Allah kuma wannan da'awa ta tauhidi ba a daina ta ba a lokacin da za a ce an gama yin da'awa ta tauhidi dan adam yana buƙatar wannan a kowane lokaci duk zamantowar ka ahlus sunna kowane irin abin da cika kai da tun ba da ahlus sunna kana buƙatar a sanar da kai da tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya faɗakar da sahabbansa yake akan abin da ya shafi tauhidi bai daina ba ayoyin da suka sauka ko da sun zo da batun hukunci to kuma suna karewa da wani abin da ya shafi tauhidi ko bayanin sifar Allah ko bayanin ikon Allah ko bayanin girman wato azabar Allah ko ni'imarsa wanda kuma wannan duk yana shiga karkashin sanin Allah da sifofinsa ashe kaga alqur'ani har ya gama sauka bai daina batu akan tauhidi ba don haka dukkan wani wanda zai bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai zama kiransa akan tauhidi ne ba zai bar magana akan tauhidi babu lokacin da za a bar magana akan tauhidi kuma kada kai ka ji cewa kai yanzu ka fahimci sunna inda ka fahimta inda aka sa gaba kanka ya waye saboda ka daina ma magana tauhidi a'a kada ka zaci cewa magana tauhidi ta taɓe ka akan layu da guru da sauransu a'a abubuwa da yawa da dan adam zai iya zamewa ya fada cikin abin da yake akasin tauhidi ne suna da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta tsawatar da al'ummarsa akan abin da ya shafi shirka musamman ma shirka da take boye kamar abin da ya shafi riya yace wannan shine mafi tsoron mafi abin da yake wa al'ummarsa tsoron sa wato abinda ash'ariya wanda wani bangare ne wani sofa ne na shirka ashe kaga dan adam yana bukatar kullun a rika tunatar da shi ana fadakar da shi akan sha'anin tauhidi don haka ayoyin da zamu karanta gaba daya hujjoji ne akan daya takar ubangiji sannan kuma ni'imomi ne da Allah ta'ala ya lissafa yayi wa dan adam wanda za su sa dan adam ya zama mai godiya ga Allah a koda yaushe mai kokarin ya san me Allah ta'ala yake so dan ya aiwatar ya san kuma menene Allah ta'ala baya so dan ya guje masa anan zamu dakata sai kuma gobe insha Allah sallallahu alaihi wasallam
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida law shopping complex daura da randa ba nauti kasuwar wunti bauchi sai Najeriya ita ce jira muku wannan mp3 ga number wayar mu ga masu bukatar neman mu akan number waya kamar haka 0800 600 3225 ga namba a cikin harshen turanci 0806030 2275 assalamu alaikum warahmatullahi